sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 23 ga watan Janairu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Kristocin Hausawa da Fulani da ake kira kungiyar Masihiyawa ta ce babban matsalar ta ce samun haɗin kan al'umma don kawo ci gaba a Najeriya. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Elhikaya zai gabatar. Kana akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gida Gibril zai kawo muku. Amma yanzu sai mu gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministar harkokin wajen Jamus ta faɗa jiya Lahadi cewa Jamus ba za ta kiyarda ba idan Poland ta yanke shawarar tura tankunan yaki da Jamus ta kera zuwa Ukraine dan taimakawa a yakin da take yi da 'yan Rasha masu mamaya. Annalena Baerbock ta shaidawa a tashar talabijin ta Faransa LCI cewa yayin da Poland ba ta nemi izini don fitar da tankokin yaki biyu kiran Leopard zuwa Ukraine ba, ta ce idan buƙatar hakan ta kasance ba za mu hana ba. Ukraine ta daɗe tana neman manyan tankokin yaki domin yaƙar sojojin Rasha da ke amfani da tankokin zamani fiye da na makaman Ukraine. Har zuwa lokacin kalaman Baerbock jiya Lahadi, Jamus ta yi jinkirin aika nata Leopard guda biyu zuwa Ukraine ko amincewa aikewa daga ƙasashen da suka sayi tankoki daga Jamus. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz bai bayyana ko Jamus za ta amince da baiwa Ukraine tankokin yakin ba, amma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya nakal toshi yana mai cewa za a yanke irin wannan shawara ne tare da haɗin kan ƙawayenmu ciki har da Amurka. Jirgi kai tsaye daga ƙasar China ya sauka a tsibirin shakatawa na Bali da ke ƙasar Indonesia a karon farko cikin kusan shekaru uku bayan dakatar da tafiya a tsibirin saboda ɓarkewar annoba. Aƙalla mutane 210 ne ke cikin jirgin da kamfanin Lion Air na Indonesia ya haya jiya Lahadi na kashin zan da ke lardin Guangdong da ke kudancin China. Zuwan jirgin ya biyo bayan matakin da China ta ɗauka na ɗage tsauraran matakan hana zirga-zirga na ƙasa da ƙasa da aka sanar a ranar 8 ga watan Janairu, kuma ya zo daidai da sabuwar shekara wanda aka yi bikin jiya Lahadi. Jirgin zai rinka zuwa sau ɗaya kowane mako a zagayen farko a cewar kakakin kamfanin Lion Air. Hukumomi sun ce wanda ake zargi da harbi a gidan rawa da ke jihar California da ke Amurka da ya sanadin mutuwar mutane 10 ya harbe kansa har lahira. Shugaban 'yan sanda na ƙaramar hukumar Los Angeles Robert Luna ya ce mutumin ya kashe kansa ne yayin da jami'an 'yan sanda suke dabda motar da ya amfani da ita ya tsere daga wurin da ya yi ƙoƙarin yin harbi na biyu. Luna ya ayyana wanda ake zargin da Hu Chan Tran, mai shekaru 72 da haihuwa, ya ce babu sauran waɗanda ake tuhuma da suka tsere. Babban jami'in 'yan sandan ya ce harbin da aka yi da yammacin rana Asabar a gidan rawa na Star Ballroom da ke Monterey Park ya yi sanadin mutuwar maza 5 da mata 5 tare da jikkata wasu mutane 10.
An ji ba kadan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, kungiyar Kristoci Hausawa da Fulani da ake kira kungiyar Masihiyawa ta ce babban matsalar ta ce samun haɗin kan al'umma don kawo ci gaba a Najeriya. Kungiyar ta bayyana haka ne a wurin wani taron manema labarai a ƙarshen mako. Gadai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kungiyar ta Masihiyawa wadda ta kira wani taron manema labaru a garin Zaria ta ce ilmantar da mabiya da bushara na cikin manya-manyan ayyukan da ta tasa a gaba. Inji shugaban kungiyar Farfesa Dauda Ishaya.
Manufofin da muka tasa a gaba na farko dai bishara, yin wa'azi a cikin jama'a ko kuma cikin yarukan nan guda uku, wato Hausawa, Fulani, Kanuri, Krista. Na biyu kuma taimakon kai da kai. Na uku kuma muna aikin ilmantar da jama'anmu. Shi yasa kaji a jawabi na nayi maganar makarantar rani da muka kafa domin wanda basu iya karatu da rubutu ba. Kuma ana ayyukan lafiya, muna da ma'aikatan kiwon lafiya da na jinya da na ungozuma da suke taimakon mu a waɗannan wurare, muna waɗannan ayyukan.
Bangaren mata da mata matasa ma na kungiyar sun ce suna ci gaba da ganin nasarori a yadda suke yada manufofin wannan kungiya.
Ni ce mai suna Hajara Sama'ila Mamma, shugaban mata ta ƙasa. Akwai ci gaban da muka samu musamman da ba mu samu haɗin kan mata daga wurare daban-daban ba musamman jihohin da muke da su, amma bisa ga kafa wannan kungiya muna da wakilcin mata na kowace jiha daga cikin arewacin Najeriya wanda kuma ya hada kan mata. Muna samun ilmantarwa musamman a ƙauyuka inda muna koya mata ayyukan hannu da sauran kuma ayyuka na yara ƙanana na rasa lafiya da kuma wayar da kan mata bisa ga cututtukan da suke damun su.
Sunana Yakubu Ezekiel Madaki, ni ne shugaban matasa na Masihiyawa Christian Association of Nigeria. Duka wani matashi da yake a kungiyar Masihiyawa Christian Association of Nigeria, muna jawo su kusa da mu saboda mu ilimantar da su, mu nuna musu hanyoyi masu kyau a cikin ayyukan Masihiyawa da ma ƙasa gaba daya.
Sai dai kuma shugaban kungiyar Farfesa Dauda Ishaya ya ce kungiyar fa tana fama da wasu matsaloli.
Matsaloli da yawa kamar su rashin kuɗi, rashin abin hawa, rashin kuɗi ma yin siyasa da sauransu.
Ina magana wariyar da kace kuna samu duk da yake ku kuna kristoci amma wasu ƴan bangare suna wari.
Eh, ba zan boye maka ba, membobin mu da suka je kudancin Najeriya, idan mutum ya tsaya ya ce shi Bahaushe ne Krista, ko shi dan Fulani ne Krista, ko shi Kanuri ne Krista, sai kaga ƴan uwanmu na kudu suna masa wani irin kallo daban kamar shi ba Krista na ainihi bane. Kuma mun sha kokawa a taron kungiyar Krista ta ƙasa baki daya a ainihin kasida da na gabatar a taron ƙasa na National Political Reform Conference na Obasanjo. Na yi magana da kakkausar murya lokacin akan wannan.
Dama dai da damar mutanen kudancin Najeriya na ganin duk Bahaushe ko Bafulatanin da aka gani musulmi ne. Abinda kuma wasu ke ganin shi ke kawo kyamar da ake wa kristoci, Hausawa ko Fulani da suka fito daga arewacin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma dalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baban laifin ci gaban labaran duniya.
Dakarun gwamnatin Somalia sun kawo ƙarshen samar sa'o'i biyar da kungiyar Al-Shabab suka yi a ginin ofishin magajin garin birnin Mogadishu da wasu ƙananan hukumomi. Ma'aikatar yaɗa labarai Al-Adu da yawon bude ido ta ce jami'an tsaro sun harbe mayakan Al-Shabab guda shida har lahira. A harin na jiya Lahadi, sanarwar ta ƙara da cewa an kashe fararen hula biyar tare da jikkata wasu hudu. Gwamnatin Somalia ta ce maharan na Al-Shabab sun isa haraban ne da kafa suka ɓadda kama suka yi shigar sojojin gwamnati. Harin dai ya fara ne da fashewar wani abu bayan da 'yan bindigar suka kutsa kai cikin ginin. Mataimakin magajin garin Ise Gure ya ce da misalin ƙarfe 12 na rana sun kai hari kofar baya da ke kallon gundumar a Marweni da abin ya fashe. Abokai da dangin mutane kusan 200 da aka kama a lokacin zanga-zangar adawa da gwamnatin Peru sun taru a wajen wani gidan yari na Lima jiya Lahadi suna neman labarin 'yan uwansu. Na son in san inda ɗan uwana yake, in ji Domitila Kuspe, ɗaya daga cikin mutane da dama da suka taru a wajen hedkwatar 'yan sanda ta ƙasa da ke yaƙi da ta'addanci. Kwana ɗaya kafin nan, wata motar 'yan sanda ɗauke da makamai ta rafkawa ƙofar ƙarfe ta shiga jami'ar San Marcos, inda masu zanga-zangar da dama suka kafa sansanin wucin gadi. 'Yan sanda sun yi kace-kace da gungun masu zanga-zangar a farmakin da suka kai sansanin, sannan suka kama mutane 193 suka tafi da su. Ban yi bacci ba, in ji Kuspe, cikin damuwa game da halin da ɗan uwana ke ciki. Ya aiko mini da sako ta WhatsApp cewa an kama shi.
Sai da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan faifan. Yanzu ko lokaci ne da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masauran rubarkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabo abun da ke cewa matasan tuwa a ƙwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na ja Sokoto, arewa maso yammacin Najeriya. Dan ci gaba da tattauna da matasa na birnin Shehu kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sanajar musamman ma da isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bude kan haddasa cikas ga salama. Makon jiya Habiba Hakimi ta ba mu labarin yadda suka tsallake rijiya da baya a aikin da ya kai su yanki mai hatsarin ziyarta. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'im, Umar Khair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Daga isan Musa Bambini gidan mai anguwa, muna magana da mai anguwa wani ne wanda aka kashe an shiga gidan shi an kashe shi duk da yake ya shige cikin sirrin ya koyi amma duk da aka sai da suka samu sa a kashe shi kuma karshen ta kuma suka ɓace kuma kuɗaɗe kuma suka je da shi wani tsoho kuma ɗaya kuma suka yi garkuwa da shi aka kawo kuɗin fansa kuma karshen ta kuma suka kashe suka ba shi da gawan nashi. Daga isan mu ba mu yi mintuttuka ba kawai sai aka ce ga ɓarayi nan. Kana wajen gudu gaskiya ni da lokacin a san gani nake dan ko an ce me faru ne a cikin tsari ma na ne ne ko ni na wani yadda shi ta kai na nake boye ga cikin
amma Habiba kuke ina zuwa
na abubuwa to ina ne kana an
ce eh Habiba ya kai kuka tsira
Allah ya kuma canza mu wai ne ka san komai sai idan Allah ya kaddara zai samu bawansa to idan muka ji ba kaga cewa su ƴan sanda yana da kyau a ce commissionerin ƴan sanda da kuma sector commander na sauran kowane department a ce suna tsayawa wanda za a yi mitin na cewa yanzu lokacin da ake cikin sanda a ce a bayar da doka ba no an ba su dokar cewa a ce yanzu ƴan sanda an ba su dokar ne da kanta kuma kana kawai ki go
karam akwai abubuwan da na so a ce mun dan kara fahimta nan shine akwai maganar da Malam Musa ya dazu ta kishin kasa abin da zai ba ka mamaki duk wanda zai shiga aikin ɗan sanda ko kuma wani aikin samar da tsaro a da za ka ga ya shiga ne da kishin kare kasan shi da makamantan shi kuma abubuwa da dama sun shafa ruwa kila ka tafi wajen kare kasanka ka sadaukar rayuwarka ga kasanka din amma daga ƙarshe za ka ga idan gidan da kake ciki a matsayin ka na jami'an tsaro kila yana cikin barikin da ya danganci na su jami'an tsaron ne za ka ga an fara bawa iyalanka notice na wata ɗaya su fita gidan su bar wannan gidan da makamantan to kaga duk yanda kake da zil da wannan kishin kasa kai a goban abin naka zai dan rauka shi saboda kaga yanda abin ya faru karshen ta ma hakkin iyalanka iya fitowa shi ma ya zama abin da ya riga da ya zama da makamantan su
kuma shi ba ya
da eh to bare shi
to Aminu wannan rashin ba da wannan kwarin gwiwar yasa wata kila wasu jami'ai ba sa sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya ga aikin kenan
sosai amma duk da haka na san ba a rasa ba akwai zakakunan jama'an da ake samu da suke da wannan jira amma dai wannan yana daga cikin abin da yake kashe musu karin gwiwar fitowa su iya gudanar da aikin su yanda ya gara kaga misali ni a matsayina na dan jarida mun sha tattaunawa da irin wannan tattaunawa ta bayan fage din jama'an tsaro za su iya bayyana muka cewa su da za a ba su dama ko da za a kula da iyalansu to su fa a shirye suke su taudaukar da rayukansu ga kasar su saboda mi domin gina rayukan yaransu da kuma jikokinsu da su zuwa nan gaba.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Hassan activist ne. Maganganu da ake yi na harkar tsaro musamman irin yadda su jami'an tsaro idan sun rasa ransu ake ba iyalansu notice. Ni shaidan nake akwai wani maragayi haka wanda jami'an tsaro na ya rasu tare da kwamishinan 'yan sanda ina gana jihar Kebbi wanda suka samu hatsari akan hanya. Ba su jima da rasuwa ba aka ba iyalansa notice cewa su bar gidan. Wanda ɗaya ne da yake da su da suna private school amma dole aka yadda su mu da kanmu muka ɗauke su muka yi musu uniform sannan muka kai su makarantar gwamnati. Don tunda mun bamu da karen da zamu iya kai su private. Su kaga irin haka yana ɗaya daga cikin abin da ke sa da yawa daga cikin jami'an tsaro ke ɗora jiya baya idan an tura su domin tunanin cewa halin da iyalansu za su shiga. Na biyu akwai wani
yana kawo sanyin gwiwa sosai.
Sosai sosai. Akwai wata tattaunawa da muka yi da wasu jami'an tsaro a wani ɗakin taro na American State inda suke gaya mana yadda waɗannan 'yan ta'adda suke da makamai sun ɗara nasu makamai domin ya tabbata mana su bindigogin da suke da su akwai bindigar da halbi uku suka yi za su iya kada gina su kuma suna iya halbi 50 kila kayan su kada gina. Kaga dole ya kasance jami'an tsaro ya hijaba da baya.
Wato akwai manyan su 'yan ta'adda suna da manyan makamai waɗanda za su lokaci guda za su yi mummunan ta'adi a waje.
Tabbas. Wato idan muka Musa Yahaya ke magana. Wato idan muka kalli jami'an tsaronmu na Najeriya mu ɗauki a Afirka jami'anmu gwargwado mutane ne masu basira masu hazaka masu sadaukar da rayuwarsu kuma suna da talent suna da kwakwalwa. Duk girman makamin da ɗan ta'adda yake da shi za mu gani a jarida a TV ma sai kaga sun je da hannu za su kama shi su kawo shi da hannu gashi da makamin amma sun kamo shi da hannu saboda baiwa da dubaru na yaki da suke da shi. To amma kamar irin maganar da muka yi dazu a baya da kuma wanda shugaban matasa ya yi shine adalci. Wannan kalmar ta adalci wato da Turanci justice duk ita take kawo wani tarnaki da hana jami'an tsaro su sadaukar da rayuwarsu wurin gudanar da aikinsu saboda ba a ba su haƙoƙinsu a dakin ma aikin da ya kamata tallafin da ya kamata a ba su na abinci dan first aid na maganin gaggawa da sauransu da ya kamata a rika ba su ba a ba su. Sannan kuma idan muka kalli ta bangare daya mu kanmu al'umma tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaron zaka ga ba wani kowa yana zargin wani. Su al'umma suna ganin ba wata kyakkyawar alaka tsakaninsu da su suna zargin kamar akwai wata hanya da jami'an tsaro suke haɗa kai da wasu 'yan ta'adda. Su kuma 'yan sanda su kuma ma'aikatanmu jami'an tsaronmu suna ganin a'a wa'annan 'yan ta'addan suna haɗa kai da ɗaiɗaiku daga cikin mutanen gari suna ba su wasu bayanan sirruka kamar irin abin da na ambush da ake zuwa a yi musu kwanton bauna. So duka dai wannan abun da zai magance shi na cikin gaggawa shine adalci. Idan shugabanni masu riƙe da madahun iko suka yi adalci to an magance matsalar tsaro saboda su ne za su ba da dama a yi hukunci. Su za su sa hannu daga ƙarshe idan alƙali ya yi hukunci a kashe ɗan ta'adda. Su za su gyara tsarin alƙalanci. An kamo ɗan ta'adda an hukunta shi an tabbatar da an kashe shi waje wani ɗan ta'addan gudu zai yi. An zo jami'an tsaro ya yi aikin da ba daidai ba an kama shi an lalabtar da shi dan uwan shi zai kiyaye ya yi aikin kwarai. Ɗan sandan nan ma'aikatan nan sun je sun kamo 'yan ta'adda daga baya kila ta bayan fage sun je sun sa akwai wanda ne na gani da ido na wani faifai na bidiyo yana bayani an kama shi sau uku ɗan ta'adda. ta'adda ne yana fadin an kama shi sau an kama shi na daya an sake shi an kama shi na biyu har wasu ba dai sai an bayyana sauran abubuwan ba dai daga karshe kuma an sake shi har kamu na karshe anan ne kila aka yi hukunci akan sa so babban hanyar da za a iya magance wannan abubuwan shine shugabanni su yi gyara na gaggawa su tabbatar da adalci a cikin shugabancin su jami'an tsaro ne a yi musu adalci al'umma a yi musu adalci
na
za a saba
har ila yau matasa da wannan zamu nade tabarmar shirin na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu matsora a madadin muryar Amurka da matasan na jihar Sokoto ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
Nasiru Adamu Alikaya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga babban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar nan mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da aka fi sani da sara ta kai ƙarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma ministan shari'a Abubakar Malami gaban kotu inda take neman kotu ta bi kadin jirgin da kungiyar ke yi da cewa an yi ƙarin farashin wutar lantarki a ƙasa ba tare da bin ƙa'idoji ko hanyoyin da ya dace ba kungiyar sarraf da ta yi zargin cewa hukumar da ke kula da rarraba wutar lantarki ta ƙasa ta kauda idanunta a yanda kamfanonin sarrafa wutar lantarki a ƙasa ke ƙarawa al'umma farashin wutar lantarkin kuma da har yanzu bai isa kowane gida da sako da lunguda na ƙasar ba ita kuwa jaridar da Punch ta bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kai ziyarar aiki na yini biyu a birnin Lagos inda ake sa ran zai kaddamar da wani sabon tashar jiragen ruwa da kuma wani kamfanin sarrafa shinkafa da ke birnin na Lagos kwamishinan yada labarai Mr. Benga Omotosho shine ya sanar da hakan ga manema labarai a Iko sai kuma jaridar Premium Times daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka jami'an tsaro a jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya sun ceto wasu dalibai guda biyu ɗan makaranta na firamare daga cikin guda shida da aka sace a wani gari mai suna Alwaza da ke karamar hukumar Doma a jihar ta Nasarawa kakakin rundunar 'yan sandan Rahman Nansar shi ne sanar da hakan ga manema labarai rahotanni na cewa yan bindiga ne dai suka sace ɗaliban a lokacin da suke kan hanyar su zuwa makaranta a safiyar Juma'a nan sai kuma jaridar Daily Post kaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar gwamnoni a tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti na mutum shida da zai yi aiki da babban bankin tarayyar Najeriya domin warware matsalolin da ke tasowa sakamakon matakin da gwamnan babban bankin ƙasar ya ɗauka na sauya fasalin kuɗaɗen ƙasar kwamitin na ƙarƙashin jagora rancin gwamnan jihar Anambra Professor Charles Lodo wanda shi ma tsohon gwamnan babban bankin kasar ne da kuma gwamnonin Akwa Ibom Ogun Borno Plateau da kuma jihar Jigawa a matsayin wakilai gwamnonin da tun da farko sun bayyana cewa ba su gamsu da matakan da babban bankin kasar ya dauka na sauya fasalin kuɗaɗen ba sun ma dai sanya wa'adi na kawo ƙarshen amfani da tsaron kuɗaɗen lamarin da al'ummar kasar ke kuka akai sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa da zaka babban bankin kasar CBN ta umarci 'yan Najeriya da kada su karbi tsafin kudaden kasar da bankuna ke bayarwa sai dai babban bankin kasar ya umarci bankuna da su dakatar da bada tsafin kudi kamar da aka umarce su tun farko tare da sanya sabbin kudi a injinan su na bada kudi wato ATM karshen sharhin jaridun kenan huta lafiya
da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
ministar harkokin wajen Jamus ta faɗa jiya Lahadi cewa Jamus ba za ta kiyarda ba idan Poland ta yanke shawarar tura tankunan yaƙi da Jamus ta kera zuwa Ukraine don taimakawa a yaƙin da take yi da 'yan Rasha masu mamaya. Annalena Baerbock ta shaidawa tashar talabijin ta Faransa LCI cewa yayin da Poland ba ta nemi izini don fitar da tankokin yaƙi biyu kiran Leopard zuwa Ukraine ba. Ta ce idan bukatar hakan ta kasance ba za mu hana ba. Jirgi kai tsaye daga kasar China ya sauka a tsibirin shakatawa na Bali da ke kasar Indonesia a karan farko cikin kusan shekaru uku bayan dakatar da tafiya a tsibirin saboda barkewar annoba. Akalla mutane 210 ne ke cikin jirgin da kamfanin Lion Air na Indonesia ya haya jiya Lahadi na kashin zan da ke lardin Gondong da ke kudancin China. Zuwan jirgin ya biyo bayan matakin da China ta dauka na dage tsauraran matakan hana zirga-zirga na ƙasa da ƙasa na aka sanar a ranar 8 ga watan Janairu. Hukumomi sun ce wanda ake zargi da harbi a gidan rawa da ke jihar California da ke Amurka da ya sanadin mutuwar mutane 10 ya harbe kansa har lahira. Shugaban ƴan sanda na ƙaramar hukumar Los Angeles Robert Luna ya ce mutumin ya kashe kansa ne yayin da jami'an ƴan sanda suke dabda motar da ya amfani da ita ya tsere daga wurin da ya yi kokarin yin harbi na biyu. Dakarun gwamnatin Somalia sun kawo ƙarshen sama da sa'o'i 5 da kungiyar Al-Shabab suka yi a ginin ofishin magajin garin birnin Mogadishu da wasu ƙananan hukumomi. Ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido ta ce jami'an tsaro sun harbe mayakan Al-Shabab guda 6 har lahira a harin na jiya Lahadi. Sanarwar ta kara da cewa an kafe fararen hula 5 tare da jikkata wasu 4.
Ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na asariya za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu Madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce ana gabatar da shirin da Solomon Abu da ya hada ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu da wannan hantsin Baba Yakubu Makirri ne nake muku fatan alheri. Salamu alaikum.